الله يبارك على الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إلهنا نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك، ونفحة أنس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك، وعطفة نور تحصننا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفثة الساحرين وفتنة الحفظة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا عفوا لما كره من دعوة في عينزو كراتمو إنا بسنزام تأشي ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب هكني نعم. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وانا باب كنا مغانا كان ثورة عراوة وكان نطوى دا ثورة عراوة ران الجمعة ألوكة دليمان يتي خطبة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. أن رويت لك إمام مالك لك أبو الزناد لك أعرج لك أبو هريرة يتي من زعل الله إرادة من شان الله صبت عجريش ياتي. إذا قلت لصاحبك أنصت إذن كتيمة صاحبك wajen sahibi yana tsayawa a matsayin aboki koko duk wani mutum wanda yake tare da kai. Wannan Allah ubangiji ya sharrafa sahabban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wannan suna. Wajen ce sahibi shine wanda yake tare da mutum, suke tare. Ba dole sai aboki wanda suka yi da yake a Hausa kalma aboki muke da shi, amma ba dole sai aboki wato wanda suka yi tarayya a shekaru ko ko wani abu daga cikin anasir demografiya. A'a, inda haka ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya da sahabi da baya da sahibi. To amma ana nufin duk wanda yake tare da mutum shine sahibinsa. Wannan kuma ya sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda wannan ka'idar ta ce wa izul abdi izu malikihi, ta ce wa mutum yana samun matsayi gwargwadon matsayin wanda yake tare da shi. Mutum yakan yi matsayi saboda jibintan wani mai matsayi. To shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka zama sun fi kowa matsayi min haitsu majmu'atihim. Ina fatan mun fahimta. Watan a matsayinsu na jama'a gaba daya to sun fi kowa matsayi. Ba amma shin kowani fard daga cikinsu ya fi kowani fard? Wannan ijma'in ahlus sunna ne. A tantance ahlus sunna banda shi'a. Shin kowani daya daga cikin sahabbai ya fi kowani daya daga cikin waɗanda ba sahabbai ba? To shi wannan mas'ala ce ta saɓani. Mas'ala ce ta saɓani, ko da yake mafi yawan malamai sun tafi akan cewan na'am kowani daya daga cikin sahabbai ya ci kowane daya wanda ba da cikin sabai, kuma kowa a cikin wannan fariq din yana da hujjojinsa. A masu ganin cewa ba haka bane dole, saboda hadisin uwaitul qarni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa bai umarnin addu'a, amma nan zai iya nufin maziya ne kuma la taqtadil afdaliya. Zai yi kuma suna kuma dogara da hadisin ummati kal madar la yudra awwaluha khairun am akhiruha, ko sai wanda haka suke ganin cewa ai Allah subhanahu wataala zai iya kawo wanda ba zamanin sahabbai bai zuwa cikin sahabbai, ko ko a'a suna dogara da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mata alqa ikhwani, yaushe ne zan hadu da ɗan uwana? Suka tambaye shin ku mu ba ɗan uwanka bane? To wannan dai da kuma wasu hadisai ban da waɗannan. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ayatul qur'ani, waɗanda kuma suka tafi akan cewa a'a kowanne ɗaya daga cikin sahabbai ya fi kowanne ɗaya daga cikin waɗanda ba sahabbai ba sun tafi akan zuma hadisai, kamar misali law an saqa ahdukum mithla uhdin zahaban ma balaga mudda ahdihim wala nasifahu, wata da ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin uhdu na zinari ba zai sami watan girman aikin rai kaman mudun kwatankwacin mudun da kaman su ɗaya daga cikinsu ya ciyar ba wannan suka dogara da shi da makamantar wannan hadisin maulana sheikh ahmad tijani an faɗi watan ya arwaita daga gare shi yana cewa watan da mutumin da a zamaninsa ba irinsa ba cikin sahabbai ba amma duk zamaninsa ba irinsa da kuma mutumin da cikin sahabbai amma yana cikin usatu sahaba watan masu zunubi masu sabo a cikin sahabbai wanne yafi an ruwaita daga gare shi cewa wannan wanda yake cikin usatu sahaba din to yafi wancan wanda duk zamaninsa ba irinsa din duk da shi wannan yana cikin wanda a zahiri ana kiransu masu sabo a cikin sahabbai wallahu a'lam mana dai ya tafi zuwa intisari ga kaulin cewa kowane ɗaya daga cikin sahabbai ya fi kowane ɗaya daga cikin waɗanda ba sahabbai ba wallahu a'lam watan idan qulta li sahibika amsi idan wani yana magana ranar juma'a akwai yana wani abu kai kuma saboda kana kokarin ka hana shi kace masa ya shiru mun yi wannan bayanin a satin da ya gabata watan da tafasil dinsa wani magana ne zai iya yuyuwa wani magana ne ba zai iya yuyuwa ba mun faɗi cewa magana gaba ɗayan sa kala biyu akwai magana haka na rayuwa akwai zikirin Allah magana na rayuwa kowani iri bai inganta ba bai halatta ba a lokacin da ake hutuwa da magana da kowace irin mu'amala ma da kowani irin abu shi yasa a mazhabin malikiya ma an yi sabani shin auren da aka daura a lokacin da liman yake hutu ba ta auri ko ba ta auri ba da yawa daga cikin malaman mazhabin malikiya sun rika sa akan wannan auren ma ba shi haka cinikin da aka yi saboda idan nudi alayhi salatu min yawm aljumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a da Allah subhanahu wa ta'ala yace malamai duka ce to wa zarul bai'a da bai'a da duk muhallafatuhu wanda dai insha Allah zamu zo kan wannan har da ma as-sadaqa da hiba misali bi halatta lokacin da liman yake cikin hudu ba ka zo wuciya zaka shiga masallaci ko alhali ka riga ka ji an riga an kira sallah ka ga almajiri ka bashi sadaka wannan ma bai halatta ba kawai abin da zaka yi yanzu shine fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a kowani abu sun yi ilhaqin shi koma bayan zikiri ko menene shi in ba daidai kun abubuwa kamar yanzu misali mutumin wanda kuma dama al'azaru tubihu almahdurat ko ko ad-daruratu tubihu almahdurat kamar mutumin da yake da mara lafiya ko mutumin da sun ce zaka iya ma shagalta da kamar tajhizin dan uwanka kamar kana da dan uwa ya rasu ba wanda zai mashi wanka in ba kai ba babu laifi ka shagaltu da tajhizin sa a wannan lokacin amma in ba irin waɗannan abubuwan ba to bai halatta ba mutum ya shagalta da komai ranar juma'a in ba tafiya zuwa masallacin juma'a ba to wannan magana kenan amata to sannan magana na kashi na biyu shine zikirin Allah subhanahu wataala zikirin Allah subhanahu wataala kala biyu watan akwai zikiri wanda yake mai tsawo akwai zikiri wanda yake muhallafat ne na wani abu kamar misali mutum ya yi atishawa kai mashi tarahum yarhamukallah ko ko a'a kai kanka kai atishawan kai hamdala ko makamantan irin waɗannan to wannan nau'o'in zikirin malamai duka ce to shi kan shi ma in na waninka ne to bai halatta ba in na waninka ne bai halatta ba waninka ya yi atishawa kai mashi tarahum bai halatta ba amma kai kanka za ka iya idan ka yi atishawa misali ko wani abu ya kama ka kai hamdala a cikin zuciyanka da sauki shi ma wasu suna tarhanta shi wasu kuma suna ganin cewa ba laifi za a iya wannan wallahu a'lam والامام يخطب يوم الجمعه لمن نا cikin khutuba ranan juma'a to faqad laghawta to haqiqa mutun yayi watan lagu in an ce lagu shine magana mare amfani ata magana kawai haka nan wanda bai da amfani amma dai a haqiqa yana nufin cewa an yi laifi watan laifi ne mutun yayi ce wani ko da yi shiru a lokacin da liman yake khutuba wallahu a'lam فحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن ابي مالك القرظي انه اخبره انهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعه حتى يخرج عمر فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتنا فلم يتكلم منا احد اروي ترجمه امام مالك ترجمه ابن شهاب الزهري daga Sa'alaba ibnu Abi Malik al-Qurazi ya bashi labari sun kasance a zamanin Sayyidina Umar dan Khattab suna yin sallan juma'a wato ranan juma'a suna sallah wato suna nafila ce hatta ya khruja umar har sayyidina umar ya fito wato za su ci gaba da nafilan su har lokacin da sayyidina umar wato liman kenan zai fito fa idza kharaja umar wa jalasa ala al-minbar idan sayyidina umar ya fito ya zauna akan minbari wa azzana al-mu'adhdhinuna ma zikran sallah suka kira sallah qala ta'labatu ta'laba yace jalasna nata'addatu wa ta lokacin da suke kiran sallah za mu ci gaba da magana muna fira suna kiran sallah duk da an sani idan mutum yana kiran sallah abinda Allah ya umurne shi kuma kuma qulu misla ma yaqulu al-mu'adhdhin wato amma dai yana nuna cewa har wannan lokacin magana bai zama haramun ba koko bai zama laifi ba ko fa idza sakata al-mu'adhdhinuna idan ma kiran sallah suke shiru wa qama umar yaqtubu sayyidina umar ya miƙe ya fara khutba an satna falan yatakallam minna ahad sai mu saurara babu wanda zai magana a cikin mu cikin hadisin nan dai kamar yadda muka gani akwai hukunce hukunce da dama na farko sallah ranan juma'a a lokacin da liman yake khutba mun sani kaman satin da ya gabata mun taba magana a cikin wannan matsala watan shin menene hukuncin sallah liman na cikin khutba malamai sun yi sabani ya inganta babu shakka wani mutum ya zo masallaci sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mishi ya tashi yayin sallah a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin khutba malaman da suke ganin wannan sallar sasa bata ba wato umurni ne khas umurni da yake da shi kadai sun dogara da cewon abubuwa kaman haka na farko dai gaba dayan sahabbai ba su kasance suna yin sallah a lokacin da liman ke khutba ba kaman dai yanda wannan hadisin ya nuna mana da wasu hadisai ban da wannan sahabbai sun kasance in dai liman na khutba to zama suke yi su saurara kuma sun suka san wancan hadisin suka fi mutane sanin wancan hadisin to ko da yake wancan hadisi ne wanda ya inganta to sai a ce laysa alayhi al-amal aiki ba a kansa yake ba na farko kenan na biyu kuma suka ce to sannan kuma wannan hadisin khas ne yake banci wannan mutum ne wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya tashi ne saboda mutane su ganshi ko a sami wanda za su tausaya masa saboda haka yasa a cikin ɗaya daga cikin riwayoyin hadisin yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci gaba da kwadaitar da mutane akan sadaka da yana magana kan wani abu daban da wannan mutumin ya shigo cikin tufafi rasta sai manzon Allah yace ya tashi yayin sallah to da ya tashi sai manzon Allah ya ci gaba da khutba akan muhimmancin sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan muhimmancin sadaka da amfanin shi da sauransu domin kwadaitar da su akan ci gaba akan yin sadaka ga wannan mutum wallahu a'lam su kuma wadancan suka tafi akan cewa a'a tunda dai wannan mutumin yayi to shikenan ya halatta ayi wallahu a'lam kuma dai akwai wata sabani wanda take tarattubi daga wannan cin khutba sashi ne na sallah ko ba sashi ne na sallah ba kamar yadda muka sani sallan juma'a raka'a biyu ne khutba tana tsayawa a matsayin raka'a biyun farko to dalilin wannan sabanin duk da Imam Malik ya tafi akan cewa suna tsayawa a matsayin raka'a biyu amma bai ce sashi ne na sallah ba amma akwai wanda suka tafi akan cewa sashi ne na sallah to da haka a wurin su idan mutum bai sami khutba ba to ba ya da sallan juma'a idan bai sami khutba ba bai da sallan juma'a wasu kuma suna ganin a'a idan mutum bai sami dukkan raka'o'i biyun juma'a ba bai da sallan juma'a amma zamu ga matsayin Imam Malik wato mazhabin Imam Malik a cikin hadisan da zamu karanta a baya wanda yana tafiya kan cewa ko da raka'a ɗaya mutum ya samu a cikin sallan juma'a wato bai bambanta tsakanin sallan juma'a da sauran sallola ba saboda hadisin man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salata wanda ya sami raka'a daya daga cikin sallah to ya sami sallah saboda haka Imam Malik ya hada sallan juma'a da wacce ba sallan juma'a ba a cikin wannan mas'alan wallahu a'lam mas'ala ta farko mas'ala ta biyu hatta ya khuja umar fa idza kharaja umar wa jalasa 'ala al-minbar idan sayyidina umar ya fito ya zauna akan minbari anan za a istinbatin dalilin da yasa malaman malikiya suka tafi akan karhancin yin sallaman liman a lokacin da zai zauna a minbari a ta yin shigo masallaci ba kafin ya zauna a minbari a wajen Imam Malik ba zai ce komai ba in ya shigo wanda kuma shine sunna mafi karfi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ya shigo zai je ya zauna kawai akan minbari wannan kuma shi ma ya shigo ya tafi ya zauna akan minbari kadai yana daga cikin hujjojin Imam Malik nace mun ba a nafila domin mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalilin da aka dogara masu cewa ai nafila suka dogara shine tahiyyatul masjid domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idan mutum ya shigo masallaci kar ya zauna sai yayi raka'a bi tahiyyatul masjid to amma kuma sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba shigowa masallaci ranar juma'a yayi wannan raka'a biyun ba kuma ijma'an liman in ya shigo masallaci ba zai yi tayyibul masjid kafin ya hawo minbari ya salla ba wannan ijma'i ne ba sabani a cikin wannan to in har haka ne to ba a yi kenan dan mene dan liman ya riga ya shigo masallaci dan shine liman din da shigowansa aka yanke dukkan watan yin nafila ko da yake kamar yanda muka ce idan mutum a wurin Imam Malik lokacin da liman ke shigowa masallaci to ba laifi bane amma makruhul aula ne barin abin da yake dacewa ne ko kaman makruhi kenan mutum ya tashi a wannan lokacin ya ce zai yi sallah a lokacin da liman ke shigowa haka lokacin da liman ya zauna kafin a kira sallah ko lokacin da ake kiran sallah amma wurin Imam Malik idan ana cikin kiran sallah mutum yake nafila to ba zai yanke zai karasa nafilansa amma ya gaggauta ya karasa nafilan kafin a fara khutba wallahu a'lam sura ka ala kulli halin dai khutuban liman a sallaman liman shi ma a wajen Imam Malik bai da asali saboda misali wannan hadisin idza fa idza kharaja umar wajalasa ala al-minbari yace wa sallama ala an-nafila yace wajalasa ala al-minbari wa azzana al-mu'azzinuna wato idan sayyidina Umar yazo ya zauna akan minbari masu kiran sallah suka kira sallah asali a ka'ida kiran sallan juma'a ɗaya ne wanda kuma wannan shine kiran sallan zamanin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine kiran sallah zamanin sayyidina Abu Bakar shine kiran sallah zamanin sayyidina Umar amma bayan zuwan sayyidina Usman yaga mutane sun canza ba su kula da yanayin lokaci in aka ce sai an kira sallah domin kiran sallan juma'a tafiya zuwa gare ta yana wajaba daga lokacin da aka kira sallah ko daga lokacin yake wajaba wannan yana daga cikin abubuwan da tawar kaza ya ci kahiya wannan sune abubuwan da Imam al-Qarafi ya tattauna a cikin littafin sa al-Furuq domin daga aka kira sallah saboda Allah ya ce idanu diya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au to tunda daga lokacin yake wajaba ashe halartar hutuba ba wajibi bane ko ba haka ba tunda sai da an kira sallan ne zaka tashi ka kama hanya kaga ashe zaka rasa wani sashi ne hutuba ko idan kuma ya zama ba haka bane to ba dalilin da yake nuna a je masallaci kafin a kira sallah wajabta sai dai kawai girman lada kaman hadisin da muka karanta na mutumin da ya wanka irin wankan janaba zatta sala ahdukum yawm ghusl al-janabati ko kuma raha ila al-masjid fi sa'ati al-ula fa ka annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati al-thaniya fa ka annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati al-thalitha fa ka annama qarraba kamshan aqrana wa man raha fi sa'ati al-rabi'a fa ka annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'ati al-khamisa fa ka annama qarraba baydatan kaga wannan yana nuna mana kawai fifikon ladan wanda yaje da wuri-wuri akan wanda yaje a daga baya wallahu a'lam wanda kamar yanda muka sani Imam Malik kuma ya tafi akan dukkan wannan sa'atin sa'atul nahari ne wato bayan zawal ne saboda ga kalmar raha ne kamar yanda yazo ma a wani riwayan hajjara shi kuma ba a ce mutum hajjara sai in ya fita bayan zawali wato bayan rana ta yi maili na farko wallahu a'lam saboda haka ala kulli halin dai watan wajibi ne mutum da an kira sallah zamanin sayyidina Usman ya kara kiran sallah na biyu dalilin shi na kara kiran sallah na biyu shine dan mutane in sun ji wannan na farkon su fara shiri dan ba haka ba da nan hadisi yayi hasbi ne kawai ayin qur'ani yayi umurni da idan ni da salati min yawmin jumu'ati fas'au amma mutane ba su wasa da wannan umurnin sai ya zama suna kamanta shi da an kira sallah suna gaggawa kuma ma wani lokaci kafin a kira sallah mafi yawan su sun halarta suna masallacin saboda in mutum ya zo lokacin da aka riga kira sallah ya rasa har as-sa'atul khamisa da as-sa'atul khamisa qabla khurujil imami ake nufi kafin liman ya fito da liman ya fito shi yasa aka ce fa idza kharaja al-imamu hadaratil mala'ikatu tastami'u lil khutbati kolin zikri kaga idan liman ya fito bayan as-sa'atul khamisa kenan bayan wannan sa'a ta biyar din dan haka mutumin da yazo a wannan lokacin da aka kira sallah to ya rasa duka waɗannan mazaya din dalilan haka sahabbai a zamanin su kanu sabbatin suna gaggawa su sami wannan as-sa'atul ula din sabanin bayan canzawar zamani sai da Uthman ya ga kai gara a rika kiran sallah da farko dan mutane su ji lokaci fa ya kusa alabashi idan liman ya fito sai sauri su zo masallaci dan sami wannan ladan a as-sa'atul ula sannan kuma daga bayan liman ya fito sai a kira sallah wacce ita ce ake kira ake nufi da idanudiyya da salatin yau juma'a ce kuma ita ce take haramta kasuwanci da dauran aure da sauran ayyuka kamar yadda muka ce hadda sadaka ma da kyauta da dukkan wata mu'amala in ba ta fiya zikirin Allah ba wato in ba ta fiya masallaci ba duk wani abu kuma bayan wannan to wannan kiran sallan ta haramta shi ba kiran sallan farko ba wallahi a'lam ya sannan tano hatta sai da kharaja umar jalasa a minbari azdana almu'adhdhinun qala sa'ala butu jalasna natahaddathu wato lokacin da mu'adhdhinun suke kiran sallah mun sai mu zauna kaga anan yana nuna mana cewa kunna nusalli ko da farko sun ce kanu alayhi salluna yawmal jumu'ati sun kasance suna sallah fa idza idan liman ya fito masu kiran sallah suka fara sai mu zauna kaga ya nuna cewa a wannan lokacin ba a sallah kenan shine fiqhun da ake kirata daga cikin nassu wato abinda Salaba yake nuna mana wannan shine aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a garin Madina ko da yake kamar yadda nace wancan din ba baya da asali bane shi ma fa idza sakata almu'adhdhiruna idan masu kiran sallah suka yi shiru suka idan da kiran sallah kenan wa qama umar yahtubu sayyidina umar ya miƙe yana khutba an safna falam yatakallam minna ahad sai mun shiru mu tsitsi watan amma kamar yadda muka fadi a baya al insatu daban da as-sukutu as-sukutu shine yin shiru al insatu shine saurarawa saurarawa sai mu saurara to dalilin haka ne malamai suka tafi kamar Imam Malik ya tafi akan cewa wanda insatu ya wajaba gare shi shine wanda sautin liman yake isa zuwa gare shi kamar yanda wanda kiran sallah mun san dai duk sabanin da malamai suka yi ko akan wane ne ya wajaba gare shi ya tafi masallacin juma'a mafi yawan sun ce mafi karanci shine wanda yake mil uku da masallaci saboda in aka hau minara aka sami mai babban murya mafi nisan abin da ake wakka a muryan mutum ya kai shine mil uku muryan mai kiran sallah to duk wanda yake wannan wajen to wajibinsa ne wasu kace a'a ai ba ma mil uku bane watan marhala guda ce ba marhala ba watan barid guda ne barid guda kuma kamar yadda muka fadi a baya shine mil 12 watan duk wanda yake mil 12 tsakaninsa da masallaci to wajibi ne in an kira sallah ranar juma'a ya zo masallaci ko ya ji wannan kiran sallah ko bai ji ba wasu kace a'a farsafi ne farsafi a wasu na daukan farsafi mil 3 wasu na daukan farsafi mil 4 to mil 4 kenan wallahi a'lam watan dai maganganu da dama wannan kuma shi ma a karkashin shi wani sabani ya ƙara tarattu cewa menene hukuncin samar da masallaci kafin wannan mil ukun a kalla don mafi karanci kamar yadda nace shine mil uku wasu daga akan mil uku wasu daga akan mil hudu wasu daga akan mil 12 to mafi karanci dai shine mil uku to menene halaccin samar da masallacin juma'a kafin wannan mil uku din dewa daga imma sun tafi akan cewon ba kyau bai halatta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai bari an samar da wani masallacin juma'a a Madina wa ma haulaha ba domin masallacin juma'a shine al-masjidul jami'u nan ake son duk wanda yake zai yana tsakanin wannan mil uku din ko ko mil 12 alakan wancan kaurin to ya zama nan yake zuwa domin sallan juma'a domin addinin musulunci gaba daya addini ne da ya gino akan hada mutane gurgudan iko so za a yi sallar nafila cikin dare ana addini yana son kai ta kai kadai za a yi sallan jama'a cikin masallaci ana son kai a cikin jama'a sallan nafilan ma kashi kashi ne akwai wanda ana so kai kai kadai kamar ta yusul masjid misali da wasu nafilan sai akwai wanda a'a ana yin jami'i ita ma a cikin ta zaka iya wani ya fika kamar kiyamul layli ko tunda sayyidina abdullahi ibn abbas hadisin dakin maimuna ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin kiyamul layli to akwai kuma sannan wanda ake so a yi cikin jama'a sannan akwai ta juma'a wanda kamar yadda muka faɗi a baya taro ne na gari taro ne na al'umma su zo su haɗu da junansu a ƙalla cikin kyakkyawan shiga su ji menene halin da junansu ke ciki wanda a ƙalla ana sa ran ko da dai a wannan taron a ga ɗaya daga a ga mutum wato in bai sami zuwa
sallan jama'a ba wani yawo billahi to akalla duk juma'a dai za a ganshi to dalilin wannan ake son masallacin juma'a ya zama jami' ya zama ana taro gaba daya wasu daga cikin a'imma musamman a mazhaban malikiya kamar abu muhammad al-baji kenan ko abu abdullah dukan su sun tafi a cewa babu laifi idan gari ya zama babba kwarai to ba laifi a samar da masallaci fiye da ɗaya wato idan garin suna ba da misali a lokacin sai su ce idan gari irin Baghdad ko Al-Qahira saboda Al-Qahira a lokacin babban tarihi ce sai sai da shekara 1000 babbar gari ce kwarai da gaske to za a ce gari kaman Al-Qahira wanda ta kai girman Al-Qahira ko gari kaman Baghdad yanzu dai haka sai mu ce gari kaman Kano ko gari kaman Abuja kila ko gari kaman Kaduna irin wannan manyan garuruwan to babu laifi a samar da masallaci fiyarda amma sauran kananan garuruwa bid'a ne duk masallacin da aka samar bayan masallacin farko to an samar da shi akan kuskure in dai garin karami ne ba garurar da za ta sa a buƙaci dole sai an ƙara assasa wani masallaci wato garura ta masafa garura ta nisa bal a cikin malamai ma wasu sun tafi akan cewa wanda suke sallah a wannan masallacin da biyu ba su sallah wanda suke sallah a wannan masallacin da aka samar da shi bayan masallacin farko kuma a wurin da ba garurar da take haifar da a yi haka din to ba su da sallah sun tafi akan cewa wasu ne wallazina takhadu masjidan birara وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يخلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذب لا تكون فيها أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين سنت فعتن شوى وأن تكما صلاة دعك سامر نبيه atan kowa ne yazo ya sami akwai masallaci a waje to a ran juma'a to jamhurin malamai sun tafi akan cewa bai halatta a samar da wani masallaci ba matukan ba a kai wannan ba in ba irin waɗannan biranen ba manufa da cewa irin waɗannan biranen shi ma yana da wani hikima a ka'idan sallan juma'a ba a yin shi a wajen masallaci wannan shine abin da duk magabata suka tafi akai to amma yanzu garura ne ta haifar da ba ma wannan matsalar ma bata ma zama cikin matsala ba har gaban liman ma ko za ka ga masallaci ya cika har gaban liman ya cika gaban liman ma kusan rabin kilomita duk ana ta sallah duk da dai kuma baya daga cikin abin da ni iri na nake ganin ya zama daidai in ba garura ta sa dole sai an yi haka ba afsara rayuwar mutane saboda ai sallah misali babban titi highway a zo saboda za a yi sallah a yi sahu a ciki a hana masu wucewa a gani na wannan baya cikin abin da ya dace watan masallaci na'am a shiga masallaci a yi sallah bayan liman a nemi duk yanda za a yi a nemi masafin nisa a wurin yin sallah amma irin waɗannan hanyoyi wanda yake marafiq ne amma akwai wanda shi sallan juma'a ba ta wajaba a kansa ba akwai wanda shi ba addinin yake yi ba na wannan masu sallah saboda aka bar shi ya bi hanyarsa tunda marfaq ne haƙƙi na kowa da kowa sannan kuma akwai wanda shi sallan juma'a ba ta wajaba a kansa ba kila yana cikin darura kila an dauko wani ba lafiya kila an dauko wata da ciki za a kai asibiti darura dai kala kala saboda haka baya cikin hikima a gani na a dinga rufe hanyoyi saboda sallan juma'a mafi kyau wanda yake dai kamar yadda muka ce ma a ka'idan magabata sallan juma'a ba a yin tafi cikin masallaci sai za suka tafi akwai matsala da zamu zo kan ta kan ru'a idan mutum haƙo ya kama shi yana cikin masallaci sai ya fita ya je ya wanki idan ya wanki sai ya sami liman ya riga ya ƙara sallansa to zai ƙarasa sallan shi a inda yake ko ku zai koma cikin masallaci sannan ya ƙarasa sallah to jamhurin malamai in na ce jamhuri kusan ma ya zama ijma'i don akwai aqwal amma shaza ne akwai wanda suka saba da wannan amma aqwal shaza ne cewa zai koma cikin masallaci ne ya ƙarasa sallah in ya ƙarasa sallah a nan inda yake sallarsa ba ta yi saboda ya tafi daga aljami'u dole a ƙara a yi sallan juma'a a cikin aljami'u wallahu a'lam to amma dai yanzu darura ta sa wannan fatawan ma ba zai yiwu ba ma saboda darura dole ana sallah a cikin aljami'u da wajen aljami'u haka amma kuma kar ya kai ga afsala rayuwar al'umma wannan kenan
wallahu a'lam
qala ibn shihab fakhruj al-imam yaqta'u as-salata wa kalamuhu yaqta'u al-kalama Ibn Shihab yace Ibn Shihab dinnan tabi'i ne watan ɗaya daga cikin wanda suka zauna da sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace fa khurujul imami fitowar liman yaqta'u salata yana yanke sallah watan da an ce ne man ya fito to duk wanda bai riga yayi sallah ba abin da ake nufi kenan da ya sau salata duk wanda bai riga yayi sallah ba to ba zai yi sallah ba a wannan lokacin amma ba ana nufin kana cikin sallah ka riga kai ihramin ta ka yanke ta ba abin da ke yanke sallah bayan shiga sai abin da yake nasubi ne na sallah amma ba a yanke sallah bayan an shiga sallah saboda tana da hurunci sai abin da yake mai warware sallar ko abin da mutum la ya hatar su fihu ba zai iya kare kansa daga gare shi ba wani abu mai cutarwa ko makamancin wannan wallahu alam to idan liman ya fito sallah za a dakata wa kalamuhu idan liman ya tashi ya fara khutba to ya faul kalama shikenan duk wani wanda yake magana mun sani daga fara khutba zuwa ƙara khutba to bai halatta a yi magana ba amma bayan ƙara khutba kafin liman ya tada ikama wannan kuma magana ya halatta shi kuma wannan watan tsakanin khutba da iqama shi ma ba laifi za a iya magana amma lokacin da liman ya fara khutba zuwa lokacin da liman zai idar da khutba ta biyu to wannan lokacin laifi ne magana wallahu a'lam wa haddathani an malik an abi nabri maula umar ibn ubaydillah an malik ibn abi amir anna usman ibn affan kana yaqulu fi khutbatihi qallama yad'u dhalika idha khataba idha qama al-imamu yakhtubu yawm al-jum'ati fastami'u wa anfitu fa inna lil-munfiti alladhi la yasma'u min al-hazzi mithla ma lil-munfiti as-sami'i fa idha qamat as-salatu fadilu as-sufufa wa hadhihi al-manakiba fa inna i'tidala as-sufufi min tamam as-salati thumma la yusajjiru hatta la ya'tiyahu rijal hatta ya'tiyahu rijalun qad wakkalahum bi tasfiyati as-sufufi fa yukhbirunahu an qad istawat fa yukabbir an ruwaici wannan hadisin daga Imam Malik daga Abu Nadri Maula Umar ibn Ubaydillah daga Malik ibn Abi Amir daga Sayyidina Uthman ko yace Sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yarda ya kasance yana cewa a cikin kutubansa kuma ba ka safai yakan bar fadin wannan ba to wannan kalma ce da yake yawan maimaita ta ashe yana daga cikin sunna idan mutane ba su lizinci abu ba a rika maimaita musu shi ko an ce wani liman ko ya kasance kullum ya tashi zai hudu ba sake nan alhakumut takasur hatta zurtumul maqabir ko kamar irin na limaman mu ai dai wannan su mahalan gadan tusharuna dai ba laifi a ciki ba laifi yanzu wannan hudu ba sai ta bisa tsoron Allah an tambayi wancan me alhakumut takasur aka ce wanda zaka bar wannan hudu ba alhakumut takasur ne yace lokacin da takasur ya daina ilhaqi aka ce shi zaka bar hudu ba kullun kai da alhakumut takazur san tattara abin duniya da zuri'a da menene din ya shagaltar da ku ya rudar da ku yace sai in sha'an tattara abin duniya ya daina shagaltar da ku in ya daina ni kuma sai in bar daina cewa alhakumut takazur yanzu da haka duk da dai wannan hudubobin na'am amin babil hikmati kamar yadda muka faɗi a satin da ya gabata ya zama hutuba ana tattaunawa da mutane a kabayansu watan kabayar sa'a contemporary issues kabayan da ake cikin su a wannan lokacin abin da aka fi so ne amma shi ma kuma wanda zai zo zai hudu ba ya ce ku ji tsoron Allah ku ji tuna mutuwa shi ma kafayar sa'a ne tsoratar ku garge shi muhimmi shi ne tsoron Allah lan yanalu Allah aduhum wa wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum muhimmi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne tsoron Allah kuma so da yawa muna yawan kawo kisan Abdul Qadir Jilani ko wanda an ce wata rana in ya zo yana hutuba in ya hau minbari in ya gyara murya sai kawai kaga an fara kuka ana mutane sun shiga wani hali na cikinewa wani aka ce ɗansa ne ko jikansa ya ce kai shi wannan hutuban ya ga ya iya larabci yana da hikima yana da balaga zai magana duk sajda'i da sauransu gwanin tanzance dai ya iya ya ce shi ma da Allah dan bashi ya ɗana wannan hutuban wata rana shikenan yazo zai yi hutuba yayi ta larabci a zuba ayoyi a zuba hadisai yana ta magana amma mutane gum ba abin da ya canza bayan ya koma gida ya sami malam ya ce mashi akramakallah imam ya tambaye shi Sheikh Abdul Qadir yace yaya hutuba yake ai duk mutanen mu da suke sallah a masallacin ka yan bakin ciki yace duk irin abin da kake fadi na fadi wanda ya tafi shi ya yi jawabi yace amma mutane kaman gumaka ba wa irin wannan halin da kike shiga kai gode ka hawo minbari ka gyaran murya kawai shikenan sai su ci ime yace saboda ni gyaran murya na daga zuciya take fitowa shi yasa take tafiya zuciyarsu kai ko maganan ka daga baki take fitowa shi yasa ba ta wuce kunnuwan kullun haka abin yake. Akwai mutanen da kallon su kawai za a ishe ka wa'azi, kallon su kawai. Imam Malik za mu karanta ya kasance idan ya ji zuciyar shi ta fara dan samun kekasa, sai ya je gaban malamin sa Muhammadu ibn al-Munkadir kawai ya sanka shi kafa yana kallon sa. In ya dan yi wani lokaci ka dan yana kallon sa, yace bazan tashi a wajen ba sai na ji na raina kaina gaba daya. Watan an yi cajin zuciyar shi da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, an mayar mashi da kansa. In ya fara jin cewa shi wani abu ne a ilimi, to in ya je zauna gaban Muhammadu ibn al-Munkadir sai ya ji ya koma babu, ba wai karatu Muhammadu ibn al-Munkadir zai yi ba, a'a kallon sa kawai zai rika yi. Ya ga yadda tsoron Allah da bin Allah da ibada da aiki da abin da aka sani ya mai da wannan. Sayyidina na Abdullahi ibn Mas'ud ba ya gaya wa tabi'a ba, ya ce wallahi in karatu ne ma fi kun fi sahabbai, in yawan ilimi ne, wajen dai shi a maganansa ya ce haka, in yawan ibada ne kun fi su, ya ce amma da wasu abubuwa ne suka fi ku, shi ne tasdiki. Wannan maganansa ne, ma'ana in yawan karatu ne a bada hujjoji da sauransu da menene, ku gane kun tara karatu saboda ka dauki na wannan sahabin, ka dauki na wannan sahabin da sauransu, ya ce to amma sun fi ku tasdiki. Kamar yadda malaman mu ke faɗi ne, yanzu ilimi yana ta ƙara faɗi, amma kuma abubuwan da a da sun isa ai labari a kai, ko sun isa ai labari a rika wani gari, wai ka ji abin da ya faru, amma yanzu bai dawo labari ba, liman ya cinye kuɗin masallaci, ko an kama liman da wata, ko mai irin waɗannan abubuwa, bai zama labari ba, bai zama labari ba. Da wannan ya isa ya zama abin da ai ta labari shekara da shekaru, har suna la Abubakar Imam su sami aiki su ta rubutawa a littafansu, ko ina tonan malamai, ko ba haka ba, domin wani abu ne wanda na kirkila. To amma yanzu ya zama ruwan dare, to shi yasa yanzu za a yi ta magana, amma maganan ba ta tafiya zuciya, abin da yasa mai yin bai aikatu da abin da yake faɗi ba. Inda mai yin zai aikatu da abin da yake faɗa, sai ya zama kaɗan ɗin da yake faɗa ya yi tasiri a cikin masu sauraron sa, wallahu a'lam. Saboda ilimi ma da ilmantarwa ya koma kamar mihina, kamar aiki, kamar kasuwanci, kamar sana'a, ko kawai mutum ya koya wai irin na wani mai karatun Qur'ani a ƙasar Masar, idan an yi rasuwa an zauna zaman makoki, to zama ake ai tsit mutum ya ta karatun Qur'ani, amma wannan karatun fa na kuɗi ne, gwargwadon yadda za a biya shi, ko tsadan wanda ya rasu da tsadan mutanen da ke zaune, gwargwadon irin ayoyin da za a da da irin yadda za a karya murya za a yi adan kira'a. Shi ne wata rana wani ya zo zai karatu, sai aka kawo mashi sadaka ɗan kaɗan haka, ɗan kurush, sai ya fara karantar su kubuhu fagullo tumma aljahima sallo tumma fi tilkilatin zarqa hadha wa'una bira'an fasluku haka. A'udhu billahi, wata wani irin abu ne an yi rasu a kana kubuhu fagullo tumma aljahima sallo, sai dai wani mai fitna mai fahimta ya gane, sai ya kawo kuɗi mai yawa ya aje a gaban shi, sai fara inna alladhina sabaqat lahum minna alhusna ulaika adha mu'adud la yasma'una hasiba wa hum fi mashahad anfusuhum khalidun la yahzunuhum alfaza wal atwar haka yar yazu billahi. Kaga yanda ilimi ma ya koma wannan malamai kenan, to nahi ka an ghayri alulama, an inda malamai suna sabani shi menene hukunci. Da akwai wanda ya ki karban hadisin wani daga cikin muhaddisuna, saboda menene, saboda yana karban kudi akan karatu, ana biyan shi albashi, yana karɓan kuɗi, in ya bada karatu ana bashi kuɗi ya karɓa. Dalilin wannan ya ce wannan mutumin ba adal bane, ba za a karɓi hadisinsa ba. To ya kake gani yanzu akwai adal kenan? Allah ya gyara mana. Bai cika barin wannan kalmomin ba, yakan ce idza qama al-imamu yaqtubu yawm al-jumu'ati fastami'u wa ansitu, idan liman ya miƙe yana hutuba ranar juma'a to ku saurara ku shiru, wa ansitu kuma ku saurara. Ita kutuba a ka'idanta musamman a wajen Imam Malik wajibi ne ta zama ta kunshi wasu abubuwa guda uku. Na farko kalman shahada, kalman shahada dole kutuba ta zama ta kunshi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Na biyu ta kunshi tunatarwa ko yaya, shine zaka ga masu kutuba suna yawan kawo ayar ayan da ake kawo ƙarshe بل إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي سودا ما لم يكن أشاهدنا آية تاكن شؤوني لدكا الخير قبائي وتبركو ميبا تاكن شهاني لدكا ممونا أو وتبركو ميبا العدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وانا أبو تكين شوتي تاواكم يرجي باي أمتاني للشيبا باي أمني للشيبا حتى الفحشاء والمنكر والبغي ba wani abu cikin mummuna kuma da ya rage ba a yi hani da shi ba to kaga ba wani wa'azi wanda ya kai wannan kenan sai sa suke amfani da shi a cikin kutubansu sannan kuma bayan nan ya zama ta kunshi ayan alqur'ani ko hadisin manzon Allah tsira da annabi Allah ya tabbata a gare shi to kaga aka kawo wannan ayan ma shikenan an kunsar da wannan an so a wajen Imam Malik kutuba ta zama masjua wato ta zama an tsara ta a tsari irin na sajdai an so haka sannan kuma an so kutuba a kare ta da addu'a da al'umma da sauransu da makamantan wannan wallahu a'lam sannan kuma suna ganin an so har yanzu ta zama da larabci wallahu a'lam fasami'u su saurara wa ansiju kunutsu suna ma saurara anan wa ansiju kamar yadda muka ce Imam Malik ya ce ga wanda kutuba take isan masa Imam Ahmad ya kasa akan koda kutuba ba ta isan ma mutum in dai yana masallaci koda ba ya jin muryar liman to wajibin shi ne insa dole ne ya saurara saboda insa din ibada ce mustaqilla ba wai sharadi ne sai kana jin liman ba dan da an ce sharadi sai kana jin liman wanda ba ya jin larabci ma ba sai ya saurara ba ko ba haka ba inda ba ya jin abin da liman yake cewa to amma ba hikimanta dole sai ana jin abin da liman yake cewa bane a umurni ne ibada ce ne zaman kanta dan kamar yadda muka ce takmila ne na ragowan sallan da aka dauke mana fa inna lil munsiti alladhi la yasma'u min al-hazzi mithla ma lil munsiti as-sami'u yace wanda ya saurara kuma ya zama amma maganan baya isa masa saboda ni san shi da liman ko karancin muryar liman din to yana da lada kwatan kwacin ladan wanda ya saurara kuma yana ji sai idan qamatis salatu idan sallah aka miƙar da ita aka fara sallah fa adilu sufufa ku daidaita sahu wa azudil manakin ku daidaita tsakanin kafadunku ba tsakanin diddige da diddige ba yanda wasu ke yanzu a dinga tattaura kafa haka ana babban kare kafa ba inda aka ce wannan wa hazu bil manatik wato a daidaita tsakanin kafadu kada wannan kafadan yana gaba wannan yana baya wannan kaza a su zama saitu fa inna sannan kuma a rike furuci a rike wato gaf ga sai take tsakanin masallata kar a rika sallah wannan na tsaya nan wannan na tsaya can fa inna atidalas sufufi na karanta a wata nuska fa inna atidalas sufufi wanda ta su take rubuta ka sai su gyara sufufi fa in karshen kasra ce akan ta kamar yanda yake rubuta nan alhamdulillah an rubuta daidai wannan wato masu tab'an sun kula amma akwai wata nuska wanda aka rubuta sufufi da damma sai a gyara min tamami salati lalle daidaita sahu daga cikin sallah wannan yana daga cikin dalilan da Imam Ahmad ya sa ayata su akan cewa wanda yayi sallah shi kadai a bayan sahu bai da sallah tunda akwai hadisi annahu la salata lil munfaridin khalfa as-saff duk yake wannan hadisin akwai maganganu akan sai yana da rauni to ya ta za a tantance wanda ya salla a sahu a baya shi kadai an yi sahu shi ya tsaya a baya ba ya da salla to amma wannan kauli ne wanda yake ya saba da jamhur sun ta za a tantance wanda ya salla a baya shi kadai yana da salla dalilin su mace in dai salla a baya tana da salla ubai duk amma abin in mace tai zai zama tana da salla to namiji ma in zai zama yana da salla mun san hadisin Ummu Sulaim ko da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaje gidan su yayi salla sayyidina rasulullah yana gaba Anas ibn Malik da wani dan uwansa suna baya sau na bayan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Sulaim ita kadai tana bayan su to idan har haka ne kaga ashe tunda ya zama ita tana da salla to idan mutum ma shi ma namiji ne ya salla shi kadai a bayan sahu yana da salla illa ma al karaha wato makruhi ne mutum ya tsaya shi kadai a bayan sauri sai dai idan sauri ya cika ba inda zai shiga to wannan kuma kage ya zama darura amma matukan da yanda zai kusa ya sami wuri to ana son ya shiga cikin sau saboda shi kan shi ya zama i'tidalu sufufi min tamamin salati ko da yake kun wani sai ya ce akwai mala'iku 1700 a gefen sa kuma la yukabbiru hatta ya'tihi rijalun wannan an gama da maganan da yake faɗi shi sayyidina Usman sannan aka ce to kuma ya kasance baya kabbara takbiratul ihrami hatta ya'tihi rijalun qad wakkalahum bi taswiyati sufufi har wasu mutane wanda ya nada su je su gaggara sahu an ce suna tafiya hadda sanda suna gwada kirazan mutane kamar yadda sayyidina Umar yake yi suna gwada kirazan mutane tabbatar mutane suna saiti wato ba su karkace ba wani yana gaba wani yana baya a tabbatar sahu ya haɗu da kyau to in suka je suka dawo suka gama daidaita sahu suka dawo suka ce mishi duk sahu ya daidaita to sannan sai ya tada iqama afwan sai ya kabbara har ma ba tada iqama ba anan an yi sabani a mazhabin malikiya mafi yawa sun tafi akan cewa sun ma la yukabbiru dinnan ana nufin tada iqama ne saboda suna ganin mafi khilaful aula ne barin abin da yake wato Imam Malik in yace abu ba kyau sai wani yace da kyau to sai yace to barin wanda yake kyau ne sai ya sauko daga cewa ba kyau din yana da wannan halin saboda bai hada kan al'ummar musulmi saboda a wajen sa barin abin da yake kyau ne bayan an tada iqama ayi magana bayan an tada iqama ayi magana wato bayan tada iqama abin da ake so kawai shine takbiratul ihram saboda in wannan maganan a wajensa ana yi ne kafin tada iqama yana sawa a je a duba sahu a tabbatar an daidaita komai da komai sannan sai ya ce to a tada iqama sai a tada iqama sannan ayi sallah sauran malamai kuma sun tafi akan cewa babu komai zai yi ayi magana koda bayan tada iqama domin tada iqama ba a shiga sallah ba ana shiga sallah ne farkon sallah shine takbiratul ihram kamar yadda karshen sallah shine assalamu alaikum ko shi yasa tabiyan da malamin shehin mu ya fayya amsa ko kan sallama cewa ayi sallama ɗaya ne ko biyu yayi mana amsa mai dadi a cikin ramadan ko yace matsayin mazhabin malikiya shine ya amsa ɗaya saboda ɗayan da za a tsara ta jin ai ba cikin sallah bane saboda ijma'an in kace assalamu alaikum sai a lolin jawarware sallanka ta yi 100% ijma'an ba wani wanda yake sallan mutum ba ta yi ba ko dan ka riga ka idar da sallah to ashe wancan assalamu alaikum din da zaka ce na biyu ko hadisi ma yace in akwai wani a gefen ka na hagu sai kai masa sallama ashe kaga shi wannan mutumin zaka yi masa sallama wannan bayan fita sallah ne bai a ganin su yana daidai da sallaman da muke ba mun da sallah assalamu alaikum a gefa Allahu a'lam fayukhbirunahu an qad amin fayukhbirunahu an qad istawat fayukabbir sai abu bashi labari cewa to sahu fa ya daidaita to sannan sai ta da kabbaran harma Allahu a'lam wa haddathani an malik an nafi أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فغصبهما أن يصمتا الرويت على إمام مالك دقى نافع شو أن سيدنا عبد الله بن عمر الله يقارى مصير دا ياغا وصمتاني صوبي يتحدثان سنا مجنة والإمام يخطب لمن نهطب يوم الجمعة ران الجمعة فغصبهما سيئة وشتقوا عيدا جيفا اندسك أن يصمتا ينانيكم كل شروع wannan ma'ana saboda kamar yadda muka sani ba za ka ce an fito ba za ka yi magana ka ce ai shiru ba za ka bigi mutum ba za ka yi kaza ba to shine shi sai na Abdullahi bin Umar sai ya dauki tsakuwa ya jefa kuma shi ma ba ya jefe su bane dan ba za ka jefe mutum ba da komai ba to anan malamai sun tafi akan cewa shi kanshi wannan jifan yanzu ni da kai ba za mu yi ba shi dai sai na Abdullahi bin Umar ya yi wannan amma bai halatta ba shi kansa kai jifan wata abin da kawai ya waje gare ka shine ka saurari kutuba الله أعلم فحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أطف يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد أروي ذلك إمام مالك شو أن يائسا مسا شو ونمت النهاية أتشاوى wannan akwai wata nazariya da muke karanta a duka dai ba na ce ita ce asalin yare ba, amma dai tana da gudunmuwa cikin fahimtar asalin yaren ita ma a cikin masu karanta asalin yare, asalin magana ba yare ba ce. Ko akwai wata nazariya, wasu nazariyat wanda ake kiran su nazariyatul muhakkat, wato asalin yare kwaikwayon sautin abu ne na ɗabi'a, wannan abu ne shahararre a wajen makarantar yare. To wannan kalman a ƙasa da Larabci da Atishawa da Hausa suna cikin kalmomin da suke tabbatar da wannan nazariya, wato sun tafi zuwa ga dan kalura kalman a ƙasa, yayi kama da Atishawan shi kanshi, sannan kalman Atishawa kam shi Atishawa ne, ko ba haka ba, kalmar Hausa ita Atishawan ce aka sa kira ta da sunan Azim, ko to wannan suna daga cikin kalmomi wanda dai suna nan da faɗi, matsala ce mai faɗi ƙwarai a cikin yare, a cikin masu binciken harshe, ko da yake dai kauli mafi rinjaye shine ma a shatu mu khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim, menene asalin yare Allahu a'lam, amma dai duka wannan nazariya din kila suna da gudunmuwa, kowanne daga cikin su ya bada gudunmuwa cikin asalin wasu daga cikin kalmomin. To haka kaman a ƙasa da Atishawa anan ba wai Hausa sun ara daga Laraba bane, ko Laraba saboda kalmar ne insi'aliya ba a aran su, kowa na da su tun asali, dan ba zai jira yayi ta Atishawa har sai Balarabe ya zo yayi Atishawa ya kira musu suna sannan shi ma ya sa mishi suna ba, dan haka ba kwaikwayo bane. Ina fatan mun fahimta, kaman baba ne a ce baba, kaga Larabawa su ce baba, Hausawa su ce baba, da ayyuka da yawa su ce baba, ba yana nufin Turawa su ce ba yana nufin waɗannan sun ara daga wajen waɗannan bane, yana nufin kalma ne da yaro a farkon haihuwan shi kalmomin da yake fara iya amfani da su, mama baba, saboda haka sai suka zama su ake amfani da su, duka muhakkat ne kawai ne a suwata sai fi awwali. Masha Allah, yana son mutum ta Masha Allah maraba ana da mota, kana son mutum ta to za ka faɗi tare da ni abin da zan faɗa, sai ashhadu
an la ilaha
إلا الله وأشهد أن محمدا
أنا محمد
رسول الله
صلى الله عليه
وسلم أنا أبن بكف العشرين فشيدا بعد بوتا ودكتيا سي الله الله بدا إيم الله إيم فشيدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنسى عن الله ta yarda da wannan, ta shaida da haka, yanzu ta zo musulmi cikin shi kamar kowane musulmi. Yaya sunanta? Masha Allah, dama sunanta kenan ko kafin musulunci? O da Timoti ne? To yanzu o tana son a baka suna Abubakar. Masha Allah, to Allah ya sanya alkhairi, Allah ya albarka, muna maka murna a cikin wannan sabon addini wanda ka shiga dan Allah, wanda kuma shine asalin addini, dama inna dina inda Allahul Islam. Kuma yanzu ka yarda annabi Isa, wato Jesus Yesu al-Masihu ba dan Allah bane, manzon Allah ne, shi ma dan sakon Allah ne, babba ne daga cikin bayin Allah. Ta fahimci wannan, mahaifiyarta ma Maryam ita ma baiwar Allah ce, babba daga cikin bayin Allah. Ta yarda da wannan, in za ta ce wanda ta zama irin da cikin kowanne musulmai, kuma in lokacin sallah ya ai sallah tare, Allah ya yarda, Allah ya karɓa. Masha Allah. Yayi Atishawa ranar Juma'a liman na kudu ba, fashan matahu insanin, sai wani ya tashmitin, sai ya ce masa yarhamuka Allah. To shi wanda ya tashmitin nan, fas'ala an zalika sa'idan min musayyar, wanda ya tashmitin nan sai ya tambayi sa'idan min musayyar, sana hahu an zalika, sai ya hana shi ya ce daga yau ko kaji an yi Atishawa in liman na kudu ba, karka ce yarhamuka Allahumma, sai shiru. وقال لا تعود يتي كدك ميميتا كدك كوما زوا دا ايتكا ارن حتا شو ونن نحن نونا يا قوي سوو لا تسيري اباني وني نسفا جبكم با اجنين ابين دا اثر ميتا نشاء نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. an ruwaita daga Imam Malik cewa ya tambayi Ibn Shahab, Allah ya kara masa yarda, akan magana ranar Juma'a bayan liman ya sauko daga minbari kafin ya kabbaran harma. Faqala Ibn Shahab, Ibn Shahab ya ce la ba'sa bidalika, babu laifi, kamar yadda muka faɗi, babu laifi magana kafin hawa minbarin liman da bayan saukan minbarin liman, wallahu a'lam. Babu ma ja'a fi man adraka raka'atan yawm al-jumu'a, wannan babin yana magana akan mutumin da ya sami raka'a daya a sallar juma'a. Haddathan Yahya an Malik an Ibn Shahab annahu kana yaqulu man adraka min salati al-jumu'a bi raka'atin falyusalli ilayha ukhra, qala Ibn Shahab wa hiya as-sunnah. Arwaita daga Imam Malik daga Ibn Shahab ya kasance yana cewa mutumin da ya samu ranan juma'a ya sami raka'a daya, salli salli ilayha ukhra, to ya sallaci wata raka'a daya tare da ita, watan ya kara raka'a daya. Qala Ibn Shahab, Ibn Shahab az-Zuhri yace wa hiya sunnah, wannan ita ce sunna. Anan sunna ba yana nufin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, abin da yake nufi yace ko da yake baya hana ya zama haka din, amma abin da yake nufi da hiya sunnah yana nufin shine abin da ya sami mutanen Madina akai, shine abin da dan da ba din haka ba, da in yace wa hiya sunnah sai ya zama wanda ya saba. Ita kalmar sunna tana zuwa da ma'anona daban-daban, ina fatan mun fahimta, tana zuwa da ma'anona daban-daban. Daga cikin wannan ma'anan da Ibn Shahab ya kawo anan, da yace wahiya sunnatu yana nufin ita ce abin da mutanen Madina ke aikatawa, wannan aikin shine aikin mutanen Madina. Kaga, saboda haka wanda ya tafi zuwa ga sabana haka ya saba da aikin mutanen Madina. Kamar yanzu misali, za mu iya cewa wannan idan liman ya fito sai mu zauna mu ci gaba da sauraron hutba, wahiya sunnatu ana nufin shine abin da aka sami mutanen Madina akai, ba yana nufin dole wanda ya saba da wannan ya zama bid'a ya aikata ba. Ita sunna wacce take muradifar bid'a ita ce watan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi, ko abin da khulafa'ur rashiduna suka zo da shi, ko abin da aka zo da shi a ijma'in al'umma, ko abin da aka fitar daga cikin wannan asalolin watan alqur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da kiyasin da bai saba da ka'idojin da malaman ilimi suka aje ma kiyasi ba, ko kuma wani kiyasi, watan kiyasi ko ko istislahi. To idan aka fitar da abu cikin ɗayan irin waɗannan, to shi ake ce ma sunna. Abin da ya saba musu ya zama akasin su, to shi ake ce ma bid'a. Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu.
Qala Malik wa la zalika adrattu ahla al-ilmi bi baladina wa zalika anna rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam qala man adraka min as-salati rak'atan faqad adraka as-salata.
Imam Malik yace wa la zalika adrattu ahla al-ilmi bi baladina, kaga fito da magana, yace kuma akan wannan ne na sami ma'abota ilimi a garin mu, abin da suke yi kenan a garin Madina. Amalu ahli al-Madinati, muna yawan dai magana akan amalu ahli al-Madinati da matsayin sa a wajen Imam Malik. Wa zalika yace saboda manzon Allah tsira da annabi Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yace man adraka min as-salati rak'atan, wanda ya riski raka'a daya daga sallah faqad adraka as-salata, to hakika ya riski sallah. To amma anan wurin dama mun fadi a baya wannan hujja ce, amma har yanzu wannan hujjan wani a wajensa, saboda ba sarihiya ba ce, ba sarihiya ba ce, hujja ce da aka yi amfani da ita ta hanyar watan a ta'aminin nassi, domin a ka'idar nassi kullun ya zo yana ifada ne zuwa ga umumi, sai idan da wata ƙarina wanda take nuni cewa wannan nassin mukhassas ne, ko mukhassas, ko a majazi, ko a mansukhi, ko a mushtarak, wanda su ne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda hudu su ne abin da suke fitar da nassi daga umuminsa. Wannan ma karatu ne mai faɗi a cikin ilimin alqawa'id alfiqhiyya, ko cikin ilimin alqawa'id cikin ilimin usulul fiqh. Tunda ba wani abu da ya fasa, sai sai Imam Malik suka tafi akan cewa kowace sallah ma in ka sami raka'a ɗaya ka sami sallah. Su kuma wanda suka tafi akan sabanin haka sai suka ce a'a, mutum ba zai zama ya sami sallah ba a juma'a sai ya sami juma'a gaba ɗaya. In bai sami juma'a gaba ɗaya ba, saboda man adraka min as-salati anan ana nufin sauran salloli ne, ko ba ana nufin ya sami sallan bane, a'a ya sami ladan jama'a ne. To wasu suka ce za a gance wanda haka sai ka sami sallah raka'a biyu gaba ɗaya na juma'a, wasu suka ce a'a kamar yanda na fari a farko ma ba ma sallah raka'a biyu a dole sai ma mutum ya sami hudu ba gaba ɗaya tare da sallah, wanda bai sami hudu ba ba ma sallan juma'a azhar zai yi ba sallan juma'a ba. Duk da wannan kauli ne marjuhi, wato kauli ne da a birnin jayarwa, domin ga sayyidina Usman nan ya zo ya sami sayyidina Umar na cikin hutuba, mun karanta a baya satin da ya gabata, kuma ba a ce mashi ya rama wani sashi na wannan sallan. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته إنه إن قدر على أن يسجد إن كان زحما هذا مش للورة توكم يداو يسامي صلى يزونا كارا صلى تارد الإمام وصلنا شكاية أما إذن بيساني والنمبا yaza ma har liman yayi sallama bai samu yaje yayi sujada ba, to shikenan. Duk da an ce man adraka minas salati rak'atan, muna son ina son mu fahimci dalilin da Imam Malik ya kawo wannan magana. Duk da ka sami ruku'u, saboda man adraka rak'ata faqad adraka sajadata, duk da ka sami ruku'u, to amma ba yana nufin shikenan ka sami ruku'u, in baka sami sujada har zahama ya cika aka idar da sallah, shikenan ka ce ka sami sallah ta da liman, shikenan bayan liman yayi sallama kai ka je ka sujada kai ta iya kai sallama ka ce ka sami sallah ba, a'a yace matakan har liman ya kai ma yayi sallama baka samu ka je kai sujada ka riski liman ba, to shikenan mutum bai da sallah. A wajen Imam Malik yace afwan ba bai da sallah ba, abin da yafi so shine irin wannan mutumin ya istinafin sallah, wato ya sabunta sallah, yayi sallan azhar raka'a hudu domin bai sami sallan juma'a tare da liman ba. Allah ya gane ka. Anan ba ana nufin shikenan mutum kawai ya zo yayi ruku'u tare da liman sai ya shagala ko rafkan waƙo mantuwa ko ya shiga wani tunani ko wani abu dai daban, har ya dauke hankalinsa wanda ba darura ba, ya dauke hankalinsa har liman ya je ya sujada ya taso ya koma ya sujada ya taso sai ya farfuda cikin tunani kuma sai ya koma ya sujada, a wannan ya rasa sallah tare da liman. Amma in wata darura kamar daruran zahma ta ga cikowa ko darurar ru'af, saboda hadisi ne yayi uzuri ga mai ru'af ko an yi ruku'u tare da kai an taso sai ka je ru'af ya kama ka kai sauri ba kai inhirafi daga alƙibla ba, ka je ka wanke ka dawo ka riski liman a cikin sallah, to shikenan kana da sallah kamar dai hadisan babin da za mu kama. Amma idan har ka je ka dawo bayan ka dawo liman ya idar da sallah, to idan ka sami cikakkiyar raka'a kafin lokacin ru'af din tare da liman to kana da sallah. Amma in ba ka sami cikakkiyar raka'a ba, misali rashin samun cikakkiyar raka'a, an yi ruku'u da kai an taso sai ru'af ya kama ka, ka tafi kan ka dawo a raka'ar farko, kan ka dawo liman har ya idar da sallah ya yi ruku'u na biyu ya yi sujada ya dago ya yi fatiha ya yi ruku'u ya yi raka'a ta biyu ya yi sallama, to anan ba ka sami kowace raka'a ba. Amma idan mutum ya sami cikakkiyar raka'a ta farko, an taso za a je miƙewa ko an taso daga sujada kaga ya sami raka'a daya, sai ya je ru'af ya kama shi, to idan ya dawo liman ya riga ya idar da sallah, to Imam Malik kamar yadda zamu karanta a nan yace sai ya ƙara raka'a ɗaya kawai, wato ya sami sallan juma'a sai ya ƙara raka'a ɗaya sai ya sallama koda liman ya riga ya fita daga cikin sallan. Sallallahu a'lam, za mu wadatu da wannan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In akwai tambayoyi za mu tada ne gobe. Na'am, alaikum. Da kafin ci otu na gani zan so tambayoyin farko su fara zama a cikin karatun da muka yi, bayan nan idan ba tambayoyi cikin karatun sai mu shiga cikin wani abu daban, cikin sauran tambayoyi daban. A wannan na'am, cinikin da ya haramta a lokacin da ake yi kwarai da gaske, kwarai wannan ai darura ne, darura ce, wannan abu ne wanda zai isalinka zuwa ga masallacin. Ma la yakmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun, wannan ka'ida ce shahararriya a wajen malamai na usulul fiqh, wato min al qawanin al usuliyya al mashhura. Na to da haka ma la yakmul sunnatu illa bihi shi ma fa huwa sunnatun, haka dama ka'idar haka take. Ma la yakmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun, to ma la yakmul sunnatu illa bihi fa huwa sunnatun, ma la yakmul mubahu illa bihi fa huwa mubahu, haka dai. Kaman sayin ruwan da za ka yi a lolan ne, babu sai an saya, ai ga lahifin mul wajibu illa bihi, zo na ga fa huwa wajibu. Na'am.
Kamar yanzu a wannan lokacin
to naji dadi alhamdulillah zan zaga ba su ji ka ba kai da karamin murya alhamdulillah ba ka daga murya ba inna mun yi magana akan wannan satin da ya gabata wannan babu kyau da bara ce kawai na farko dai kaga ma mun yi magana makruhi ne shi kanshi ma samar da masallacin fiye da ɗaya in ba a cikin darura ba in ba darura ce ta haifar da haka ba na juma na biyu kuma abinda Allah ya umarni a cikin idanu da salati min yawmin jumu'ah abu biyu ne as-sa'i ila zikrillah wa tarkul bay saboda haka dole ne a bar kasuwanci lokacin da ake wannan zikrullah din saboda haka idan ya je ya dawo wannan ya tafi ba a bar bai'u ba ya dai tafi zikrullah amma ba a bar bai'u ba saboda haka dole a bar bai'u ko da zasu bari na masallaci ɗaya ne amma ya zama an ware wani lokaci gaba ɗaya an dakatar da kasuwancin sai da aka idan da sallah aka dawo aka bude aka shiga wallahu a'lam na'am na'am yana da hukuncin cinkoson shi ma tun da last week a ce kana nufin ba ta jiyarwa da sauri? O sai ka yanke? Ha? To in ka yanke ba za ka gani gabanku na gaba ba suna ganin kowanne suna ganin junansu ba? Eh to ai shi ne in an riga ya watar kana la'akari da wanda kake kallo shi ya yi a makara ba komai kana da sallah misali lokacin da kuka tafi sujada kuka da tafi sujada lokacin da imam har ya dawo daga sujada ma saboda kai kana la'akari da wannan yayi la'akari da wannan wannan yayi la'akari da wannan ila liman din yana sauri a sallan shi sai shine irin wannan hukuncin da muka yi magana na cikowa din inda har ka samu ka tafi ka yi sujadan ka riski liman din daga baya kafin yin sallama kana da sallah amma kuna tsaye kuna ga sai liman ma bai ruku'u ba ko ko an yi ruku'u an dago kuna ga sai liman bai tafi sujada ba misali har yayi sujadan farko yayi na biyu yayi sallama duk ku kuna can kuna tsaye to ai shikenan ba sallah ko in ce bazan ce ba sallah ba mu ce kamar yadda Imam Malik yake an yabtadi'a salatahu ahabbu ilayya an yabtadi'a as-salata na'am wa alaikum assalam watan a riwaya ne mai riwaya yayi amfani da zamanin sa shi kanshi abin da ke faruwa ya azmin hadisin zuwa ga zamanin sayyidina Umar a zamanin sa muazzinun ne saboda kamar yadda nace an samar da azan na ƙari akan azan din farko zamanin sayyidina Usman to da ka cikin ruwa sai wani ya amfani da abin da yake faruwa a zamanin sa saboda lafazin ana cewa azanul muazzinun ne saboda an saba yi fiye da daya a wannan lokacin amma ni zamanin sayyidina Umar daya ake yi na alaikum na'am na'am to tambayan ka ta farko an yi sabani akai wasu sun ta za kan cewa mai farilla zai iya bin mai nafila dalilin su shine hadisin sayyidina Mu'adh bin Jabal Allah ya kara masa yarda wanda yana sallah tare da wanda Allah tsira da abinci Allah tabbata gare shi sannan ya koma ya limanci jama'ansa a anguwansu ya masu sallah kira ga suke ganin cewa lokacin da yake limantar jama'ansa a anguwansu nafila yake yi dan haka za a iya a wasu suka tafi a kan cewa ba za a yi haka ba abinda yasa ba za a yi haka ba saboda su ne Imam Malik da yawa daga wanda suka tafi a kan mazhaban Imam Malik ba za a yi haka ba domin Mu'adh ibn Jabal sallar da yake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila ita ce nafilar ba a sani ba wato wanda yake a matsayin ma'mu ba abin da yake nuna wacce yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta farillansa to haka zai yi nafilar ce yayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma yayi sallan farilla tare da jama'ansa to haka babu hujja a cikin nassi saboda ba abin da yake nuna cewa wannan sallan da yayi da manzon Allah ita ce ta farilla kuma ba laifi bane in lokaci ya shiga ayi sallah ko ba haka ba tunda bayan shiga lokacin azhar din lokacin muwassa ne ana ci gaba da sallah har lokaci har kafin fitar lokaci wato lokacin ta muwassa ne wannan rashin natsuwa da liman kuma misalan da ka bayar guda biyu ba dalilin da zai hana bin mutum sallah hakikan al'auran tana rufe al'aura kuma al'auratul mukaffafa wai suka ce al'auratul mughallaza ita kadai ce al'aura watan farjin mutum kawai akwai wanda suka tafi zuwa ga wannan akwai wanda mafi yawa dai jamhurin malamai sun tafi akan al'aura shine tsakanin gwiwa da cibi matukan ya rufe wannan to ba dalilin da tufafinsa zai hana ta bin sallah sabai sun kasance suna bin ma yaro sallan da in yi ruku'u ma bayansa budewa yake a ga al'auransa ko da yake dai wannan hadisin ya sahih al-Bukhari za mu karanta yana Bukhari yana Muslim ko da yake wannan abu ne da ya faru a lokacin da akwai karancin tufafi bai halatta a bar haka ba idan kuma daga lokacin da ya bude dole a rufi nan take shine abin da matar ta wuce ta ce ko da kun rufe al'auran wannan yara ma'ana limamin ku ma'ana kaga wajibi ne a rufe daga lokacin da aka sani dan haka matukan dai ba al'aura ne yake bude ba ba da inda zaka ce shigan sa kawai ya zanzare ya sha necktie ya sa gloves Ibalaifi ba abin da zai hana ka yi shi sallah illa dai kawai ya saba da al'adarmu ne ko ina kasan karatu lokacin a kasan waje wai ni irin ba na san al'adun mutane irin a ce sai an sa kaya iri kaza an dawo sai aka gayyace wani malami wani taron addini sai ya wakilta ni na je na wakilce shi da gangar na sa irin hulan nan da Jonathan daga garna ta irin wannan hulan da kawo irin six din nan shiga ne na da gani na zaka ce daga wani yaranta ne da zo wajen taro ana ta kallo wannan wani irin kuma duk an kuma babban malamin da aka yi sa a taron kuma shi ya ce na wakilce shi wallahi na zauna mutanen taron nan dai aka kasa nutsuwa can dai ana ta tsallakewa in an zo kaina dai a ce da Allah kai hakuri za a sallami wannan har dai da kaina na ce da ato ba ma komai dama ni ma ina da wani abu ato alhamdulillah Allah ya kiyaye an koma ka bar wurin saboda zaka ja musu wani abu daban to kaga sai a girmama al'adar mutane amma kaga tufafi ba wani lalura bane a mutum zai sa kowane irin tufafi matukan da ya rufe al'aura yayi sallah ba komai na haƙe wando gaskiya bai dace ba makruhi ne zai iya zama haramun a tsakiyar tufafi ana take shi amma wannan kuma baya nuni da mai tsoron Allah ne ko ba mai tsoron Allah ba yayi shiga ba irin na masu tsoron Allah ba amma kuma tsoron Allah sa ko rashin tsoron Allah kuma wannan wani abu daban ne Allah ya ce wali ba su takwa zalika khair saboda ga zai yi kana ganin shi a zahiri kaman kuma ka san a mutane ma akwai wanda ke kiran su malamatiyun su malamatiyun yanda suke rayuwa shine kullun suna shiga irin na ɗan duniya amma kuma manyan salihan bayin Allah ne su ake kira malamatiya suna abu haka irin na ɗan duniya shigansu tufafinsu abin hawansu irin na mutanen ɗan duniya sosai amma kuma manyan bayin Allah ne suna haka wai su domin wannan ya bada dama su dauke hankalin jama'a daga kansu kada a dauka su wani abu ne a bar su ibada tsakanin su da ubangijinsu kada riya ya shiga cikin rayuwarsu wani manhaji ne na rayuwa mai girma shi Abdurrahman As-Sullami mawallafin littafai da yawa dai to ɗaya daga cikin malamaci ne na wa alaikum salam
ikhtilafun niyya wannan fatawan wasu sun tafi akan haka daga cikin malamai amma ba su da hujja wannan magana muna yawan maimaitata wasu daga cikin malamai sun tafi akan wannan cewa mai azhar zai iya bin mai la'asar zai iya bin mai azhar amma ba hadisi ko mai rauni da'ifi wanda yace ai haka babu ka fahimta na أري الإمام النووي يا فدي أتكلم على الأذكار شعرر اللي تافينش شو أن ينادي شو إن أم بتباين الله صالح يسوما أي نص ترضي لو أرجع أنا رضي الله عنهم ورضوا عنه يكون متشن يتي وآخرين منهم لما يلحقوا بهم فراك أي ده وسوا وأن سوما بالي في ذا يتي مزوج وأن الإمام النووي نيفد وأن كاتم كم الإمام النووي وجن أيوة أتكلم عن السنة da ya faɗi wannan maganan a cikin al'azkar cikin fatawinsa Allahu akbar na'am
ya
ba da shi da ki ba saura wuri sai na ce mata ai tunda ya ba da shi da ki wannan ai to ana jira mu na saura wuri shi ne ya na karshe Imam Malik ya tafi akan cewa mafi soyuwa gare shi shine yayi sallan Juma'a saboda bai sami raka'a ba bai yayi sallan azhar afwan ba Juma'a ba saboda bai sami raka'a ba na sai a mun ji ana da sauri ma a dan mace da dan namiji yace fa dan mace da dan namiji ba shi kai ba abna'u a'mam fahimce ka ai kwarai da gaske ai su kansu abna'u a'mam ne ba shakikai bane wanda ba zai aura ba shine ɗar ɗan uwansa wanda yake shakikinsa dole abdinsa ka fahimta amma kore umminsa na'am amma ibnu ammihi ɗar ibnu ammihi ne zai hana ya aure ka cousin shi da ɗar cousin ɗinsa ne zai hana ba abin da ya hana ya auri 'yar cousin ɗinsa ka fahimta
addinin musulunci ya lissafa waɗanda aka haramta. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi. Akhi anan ana nufin dan uwa, ba wai dan uwa na dangi ba, dan uwa na jini, kaman dan kaninka, wanka haka mai gado. Wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-rida'ati wa ummahati nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin. Shine wannan an tusma u bayna al-ukhtayn. Na'am. Na'am. Wannan ma mun yi magana ne tsawo a kan sa, amma Imam Malik dai ya tafi akan cewa ana yi a kiran sallah na biyu. Wasu sun tafi akan cewa ana yi a kiran sallah na farko, kowa yana da hujjansa. Imam Malik ya ce ana yi ne a kiran sallah saboda hadisin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina Bilal. Wani riwaya, wani riwaya hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktub. Fa innahu kana rajulan a'ma la yu'adhdhan la yu'adhdhin wa hatta yuqala lahu asbahta asbahta. To amma na karanta wannan hadisin kuma mun yi ta'lilat da kika ranan da muka yi karatun a cikin wannan matsalar, wato ta'lilat hadisiyya, ta'lilat a cikin ilimin hadisi. Ko da yake hadisin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum shi yafi inganci a isnadi, amma ni na tafi zuwa ga a'udhu billahi min kalimati ana cewa hatta yu'adhdhina Bilalu shi yafi inganci a siyaki. Saboda ibnu ummi maktumin yana yin kiran sallah da ya yi bacci ya farka bai san asuba ya yi ba, lokacin kiran sallah ya yi ba sai kira sallah, ba lokacin kiran sallah ba ne. Saboda haka kar a kula da kiran sallah, shi kuma ba zai daina ba saboda yana son ya riƙe kiran sallah ga manzon Allah. Shi kuma Bilal shi ne mai kiran sallah a lokaci, amma za a yi Bilal ya kira sallah ba cikin lokaci ba, ibnu ummi maktum ya zama shi yake kira a cikin lokaci, ka fahimta? Sai aka Bilal shi ne yake kiran sallah daidai lokaci. Wannan wato Imamu Malik duk da ya ingantar da wancan hadisin, amma ya gina mazhaban shi a wannan fahimtar. Duka hadisai ne, wancan yafi inganci min haythul isnadi, amma wannan kuma shi yafi inganci min haythul ma'ana. Ibn Ummi Maktum shi ke kiran sallah cikin dare, saboda yana kiran sallah shi bai sani ba, zai san asuba ta yi ko bata yi ba, da ya yi bacci ya ji, ya yi bacci ya ga jikin shi ya gaji, in ya tashi kawai sai ya kira sallah. Wannan shi dace da ma'anan, amma ba Bilal ne zai rika tashi yana kiran sallah biyun dare ko uku da rabin ko ukun dare ba. To kuma Bilal shi ne mai cewa as-salatu khairu minan nawmi, kamar yanda ya zo a hadisai da dama. To idan mutum ya tafi akan cewa Bilal ne yake kiran sallah cikin dare saboda shi yafi inganci a hadisai, sai ya ce to a cikin dare za a ce as-salatu khairu minan nawmi. Idan mutum ya tafi akan cewa Bilal ke cewa as-salatu khairu minan nawmi, amma shi yake kiran sallah daga baya, domin ibnu ummi maktum ne yake kiran sallah lokaci bai yi ba dan makawo ne, to sai ya ce Bilal ne, sai ya ce a kiran sallah na biyu za a ce as-salatu khairu minan nawmi. Ka fahimta? Ta'lilat ne daqiqa, lada'if ne wannan. Wallahu a'lam. Na'am, na'am. Na? Masu yin tsira haramun suka aikata, sun aikata haramun. Dan kai daɗe shi ɗan mace da ɗan namiji su kansu ma da aure tsakaninsu, ba ‘ya’yansu ba, su kansu ma da aure tsakaninsu. Na? A'a, watan ba wani tufafi na ɗabi'a, tufafi na al'ada ne, ba wani tufafi na addini. Amma dai addini ya yi umarni da inganta tufafi a sa waɗanda ba za a, kamar misali ba satin da ya wuce mun tafi kan al-harir, ba za a sa ba tufafin al-fakhari da fariya, ba za a sa ba. Amma nau'i misali a ce shirk, jin, wannan nau'in tufafi ne suna tafiya da al'ada ne ba da addini. Shi kuma addini, addini duk masu al'ada ne. Wannan daƙiƙar magana ce, ita ma wata magana ce mai muhimmanci. To da muna ɗaukan al'adun Larabawa muna mai da su musulunci, ba gaskiya ba ne. Yanzu da mutum zai zo ya shiga limanci kai a buɗe, sai a ga ya yi baƙon abu ƙwarai, ko ba haka ba? Ba addini ba ne sa hula, ba addini ba ne, ba addini ba ne sa rawani. Al'ada ce ta Larabawa,
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi hukumi kaunihi kuma balarabe ya tafi akan wannan al'ada illa kuma yakan kisawan shine har zaka ji an ce an zo an ga kanshi da kitso kaza ko an kirga farin gashin kansa guda kaza ko ba haka ba yakan tafi haka sai abu da sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan kuma sa hula yakan sa kuntakali go mikfar me ake kiran shi a irin na karkan nan kwalkwali yakan kuma yi rawani sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fahimce ni sannan al'ada ne kai mu rika daukan al'adun larabawa kamar yanzu mutum shigan addini ya sa jallabiya fara'i kaza sannan ba wanda ya ce haka ya sa babban riga shi ma shigan addini ka sa riga iya nan da wandonka mai kyau farare su ma shi ma shigan addini ne tunda ana son fari manzo Allah yana son sallallahu alaihi wa sallam yana son fararen tufafi ka fahimta daga addini ba ya da wani shiga a matsayin kalan tufafi sai dai misali in an sa tufafin ya za a sa su kar su zama na alfahari kuma kar su zama tufafin da suka zarce ba ma zarcewan saboda alfahari ne amma a takaice hadisi ya ce kul ma shita wal bas ma shita ma akhta'atka khaslatan sarfun wa mikhyalatun ka tsitu abin da kaso na abinci ka sanya tufafin da kaso matukan abu guda biyu sun kuskure ka almubazzaranci da girman kai matukan baka fada cikin su ba to ka ci abin da kaso ka sanya tufafin da kake so na'am ina ba zai aure ta ba tsanin sa ba zai aure ta ba wannan wa amma tukun din zai fada cikin mata isa ma wannan amintan to da haka ba aure tsakanin ta da shi na mene shi salatul fajr dai ne daga cikin salatun da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sifatu salatin nabiyyi na Nasiruddin al-Albani a bugun al-Maktab al-Islami shafi na 138 shafi na 138 fikra na farko idan ka ga jero salatan da suka inganta za a iya yin su har cikin sallah ya kawo wannan salatin daga ciki abugun al-maktab al-islami abugun al-maktab al-islami wanda shine mafi shaharan bugun sifatu salatin nabiyyi ko to a shafi na 138 na ko 137 wato ya danganta da yanayin nusra na ba zai yi ba shi ne muka ce ba a sallan juma'a sai a jami'u watan an kira sallah yana gidansa yana jin kiran sallah zai iya sallan juma'a a gidansa kamar misali sallan jama'a mutum an kira sallah kiran sallah ya isa masa zai iya bin sallah malamai sun yi ruksa zai iya bin sallan jama'a daga gidansa kamar yanzu misali irin mazauna masallacin nan kiran sallah ya iso masa yana tsoron in ya tako ya zo masallaci zai rasa raka'a kila to sai ya ga bari ya tsaya a kofar gida ya yi sallah don duk kaman cikin masallaci ne sallah na isan masa sallan jama'a zaka yi haka amma sallan juma'a ba zaka yi sallan jama'a amma ka rasa lada da yawa saboda an rasa ladan kutsa an rasa ladan taki zuwa masallaci amma sallan juma'a in aka yi haka ba a sallah ba ta yi ba wallahu a'lam na ya lokaci na so sai ya zama tambayan karshe ga tambayoyi kuma da yawa an kawo a hannu amma da Allah a yi haƙuri dai za mu duba su gobe na 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 ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske da aure ai ya kamata ma a yi ba laifi ba ai in ka lura kusan makamancin haka ne auren Sayyiduna Ali da Nana Fatima sai haka sai a ce shi ne mafi fikin aure ma ke kusan kamar haka ba na ce haka daidai ba amma kusan kamar haka ko? Masha Allah. sallu ala nabi al-karim. Amma kaman haka ne auren sayyidina rasulullahi da sayyidatuna Zainab bint Jahsh.
اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلام لأوليائك وحرب لأعدائك من يحبك من تحبك ومن عزيزك من صدقك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. سبحان ربك.